أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صلح بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. نعم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
نعم. وبنجي تبارك وتعالى يتي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله wa'annan da suka kafircewa Allah daga cikin mutanen Makka wasu du'an sabilillahi ya zama kuma sun kore wasu an sabilillahi gabarin tafarkin Allah shine yin imani da Allah da manzon Allah adalla amaluhum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bata ayyukansu duk aikin su ba za su yi amfani ba irin aikin da suke yi kamar na ciyarwa da suke yi ko kuma sada zumunta da suke yi duk wannan ba zai amfanar da su ba saboda babu da tijar imani a ciki ita wannan ayar ta sauka ne akan su mutanen Makka Allah ya ce wallazina amanu wa'annan kuma wanda suka yi imani ita kuma wannan ta sauka akan ansarawa mutanen Madina wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari wa amanu bima nuzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da abinda aka saukar ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wa huwa alhaqqu min rabbihim alhalin shi gaskiya ne abinda aka saukar musu din shine alqur'ani gaskiya ne daga ubangijin su ko kuma a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa alhaqqu shi gaskiya ne min rabbihim daga ubangijin su kaffarallahu an sayyi'atihim ubangiji ya kankare musu munanan ayyukan su duk abinda suke na laifi ubangiji ya kankare musu wa aslaha balahum Allah kuma ya jatta ya gyara halin su saboda haka kaga ta wannan ayar zaka fahimci shi imani kamar yadda malami suke fada al-imanu qaulun wa fi'lun sai an hada fadi da aiki ake samun cikakken imani zuciya ta itikadi ta yadda da Allah ta yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama a sami imani haqiqa sannan kuma gabbai su kuma a ga aikin Allah a cikin gabbai kula da addini yin aiki na alheri to in suka hadu to daga nan ne aka sami imani cikakken imani kuma kaga a wannan ayar ina daga cikin ayoyin da ubangiji tabaraka wataala ya sarraha sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama dama duk cikin alqur'ani guri hudu ne inda ubangiji tabaraka wataala ya fada sunan manzon Allah saboda ba inda zaka ji a cikin alqur'ani ubangiji yana mahadaba da manzon Allah ya kira sunan sa kamar yadda yake wa sauran annabawa kamar in zai umarni annabi da wani abu sai ya ce kai wani kamar ya adam usku anta wazujukal janna يا إبراهيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض كاغ أوبنجيجي كو زي كيرا سو سونان سيني تو أما شي منزان الله با زاكا جا هكا با سي دي كجا الله يتشي يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها الرسول الله يانا فدان سو سونان سا نمر تبسا تو غورا ري هودن دو أوبنجيجي تبارك وتعالى كجي يا فد سونان منزان الله صلى الله عليه وسلم تو إن يا فدا زاكا با وي كيرا أكي با yawa ko ana bada labari ne yanzu kaman nan wajen sai Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma sai da aka faɗi martabar annabi sai Allah ya ce wa huwal haqq aka yi majinjina in ma kan alqur'anin ya koma to waye da alqur'anin ai annabi shine da alqur'anin shi alqur'ani siffar waye siffar annabi ne kamar yadda sayyida aisha ta faɗa an tambita game da siffar manzo Allah take cewa kana kulul qur'an dabi'un sa alqur'ani ne saboda haka in kan alqur'ani da mirin ya fada annabi dai ake nufi idan kuma lamirin ya koma kan manzon Allah to da mun ya fada a cikin hadisi ingantacce yana cewa marra'ani faqad ra'al haqqa duk wanda ya gani to haqiqa haqu ya gani gaskiya ya gani sallallahu alaihi wasallama sai kuma can cikin ali imrana inda yake kaga shi ma an faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da inda zamu zo shi nan gaba kadan a cikin suratul fatahi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama na'am
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
نعم ذَلِكَ وَنَّمْ بَاتَ وَرَأَيْكِ النَّاسُ نُسُوَ إِنْ شَنْكَ فَرَيْ دَكُمَ كَنْكَرِي laifin su wa'annan mutanen Madina bi annal ladzina kafaru sababin sa shine cewa saboda su wa'annan wanda suka kafirce wa Allah ittabul badala sun bi ƙarya ne shine shedan wa annal ladzina amanu ittabu alhaqqa tabul haqqa su kuma wa'annan wanda suka yi imani sun kuma sun bi gaskiya shine alqur'ani sun wanda yazo musu min rabbihim daga ubangijin sa daga ubangijin su kazalika yadrubullahu linnasi amsalahu hakan nan kamar haka ubangiji tabaraka wa taala yake sanya wa mutane kwatancan su ma'ana ubangiji yake bayyana da halayen su na'am
wa idza laqitum alladhina kafaru hatta idza
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب idan kuka hadu da wayannan da suka kafirce wa Allah Allah ya ce ku bugi wayayen su ma'ana ku kashe su hatta idza askhantumuhum har sai yayin da kuka yawaita kisa a cikin su ma'ana kuka yi musu jinajina to fashuddul wasaq to daga nan kuma shikenan sai ku ribace su ku kama su kuma ku ribace su sun zama bursunonin yaki fa imma mannan ba'du wa imma fida to daga nan kuma sai duk ku yi musu mannu bayan nan sai ku yi musu mannu mannu shine bayan kun kama su ku sake su ba tare da kun karbi wani abu na fansa a hannun su ba ko kuma ku yi musu fansa shikenan su fanshi kawunan su shikenan sai su ba da dukiya shikenan sai su fanshi kawunan su an sani shugaba sallallahu alaihi wasallama hatta a yakin badar akwai wa'anda daga cikin bursulonin yakin kaga a cikin yakin badar sai da aka zama an yawaita kisa a cikin su kafirai tukunna an karkashe kusan mutum 70 a cikin su ga kuma bursuloni da aka yaka da aka kama kaga da aka kama a ciki akwai wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi musu mannu din shine aka sake su ba tare da an karbi fansa a cikin su ba kamar wanda ake ce masa wannan azzatu jumahi azzatu wanda shi mawaki ne mawaki ne ya to da kafirai yana ta waka yana izgilanci ga janibin musulunci yana da tunzuru su mushrikai to da aka kama shi a cikin fursunonin yaki sai zo ya ce ya rasulullahi ai mun afuwa ina da iyali ina da yaya ina da kaza kuma bashi da abin da zai fanshi kansa manzo Allah sai masa mannu yace a sake shi amma aka sanya masa sharadi kada ka kuma yin amfani da bakinka gurin yaki ga musulunci ko kuma taba jalibin shugaba dan nan ne musulunci din kar kai amfani da harshenka gurin yin zambo ga musulunci ya dau alƙawari ba zai kuma yi ba da ya koma maka sai ya ci gaba bidina ba sai da aka zo Uhudu sai gashi ya kuma biyo mushrikai dai yana wannan abin da yake na batanci da bakinsa da yake mawaki ne yana ta batanci ga musulunci nan ma sai gashi Uhudu an kama shi ya zo hannu kaga can an yi masa mannu nan ma sai ya ce ya rasulullahi ai masa afuwa kaza da kaza irin abin da aka yi aka ce ina yawa ina la yubda Allah yace la yudagul mu'minu min hujurin marrataini aw min juhurin marrataini ai ba a sari mu'mini a sarami so biyu sai na alis ka gama da shi to kaga su kuma su Abbasu da sauransu kaga a lokacin ai kaga fansa manzon Allah ya karba a gurin su suka dinga bibiyan kudi suna ana fansar wa'anda wanda aka kama din wanda kuma bashi da kudi sai aka sanya koyar da ilimi ya zama a ma'aunin kudi a bashi yaran musulmi kwaya goma ko ya musu karatu shikenan ya fanshi kansa hatta taba alharbu awzaraha har sai yayin da yaki ma'ana su ma abuta yaki din suka ajiye nauyin su ma'ana suka ajiye makaman su ya zama su kafirin shikenan sai miƙa wuya sun shigo cikin alƙawarin ku musulmai to zalika wannan lamarin walau yasha Allah lan tasara minhum da Allah ya su da ubangiji sai yi nasara ga su musulmai ya zama ya an yi nasara akan kafirai din Allah ya halakar da kafirai ba tare da an yakin ba inda Allah ga dama sai ya haka ba tare da an yakin ba duk ya halakar da kafira walakin liyabluwa ba'dakum ala ba'din Allah ya sanya ku yake su ne domin Allah ya jarrabu shashin ku da shashi yawa wanda aka kashe ubangiji ya kaddara masa ya tafi gidan rahama da kuma wanda ba a kashe ba ubangiji dan ya jarraba ku ne yayi haka wallazina qutilu ko wallazina qatalu wa'annan wanda suka yaki aka karkashe su ita kuma wannan ta sauka ne a ranar Uhudu lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama a bacin an yi Uhudu ana cikin yakin Uhudu yaki ya sarara shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cikin shi'ibu nan wannan kwarin nan Abu Sufyana ya zo yayi kira yana cewa afikum Muhammadin mazala sai yake cewa la tujibu kada ku amsa masa afikum ibnu Quhafa a cikin ku akwai sayyidina Abubakar shi ma manzo Allah yace la tujibu kada ku amsa masa yace afikum ibnu al-Khattab a cikin ku akwai dan Khattab ina rufin sayyidina Umar manzo Allah yace la tujibu Abu Sufyan sai yace amma haqulai wa'annan faqad qutilu ai duk ba sa duniya saboda ya san inda musulunci yake kenan to daga nan ne fa sayyidina Umar ya kasa jurewa can kuma su Abu Sufyan sai ya ci gaba sai ya dinga cewa ubalu abul hubal yana fadar gunki to anan ne sai manzo Allah ya ce ajibu ku amsa masa kun gote hikima lokacin da ya tambayi shugaba ya tambayi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai aka ce kasa amsa amma da ya kawo wani Allah to nan kuma mutum ba a kishi anan ake yin kishi ba a so a ji an taba janubin Allah sai manzo Allah ya ce ku amsa masa zai na umri ya ce ya rasulullahi me zamu ci shine ya ce ku ce Allahu a'la wa ajallu ai shi Allah shine mafi girma Abu Sufyan ya ce lana uzza wa la uzza lakum ai ku mu muna da uzza wa suna da gunkin uzza ku ba ku da gunkin uzza sai na babu ya ce ya rasulullahi me zamu ci ya ce Allahu maulana mu Allah ai shine mataimakin mu sai Abu Sufyan ya ce to shikenan za ku ga an yi musala an yi kace-kace da sahabbai mutanenku ni ban yi umanni da ita ba amma ba ta bakanta mun ba ya faɗa haka to an ce malamai suka ce to anan ne akan haka ne anan sai wannan aya ta sauka Allah ya ce wallazina qatalu ko kuma ya zo ta kira wallazina qutilu wa'annan wanda suka yaki aka karkashe su fi sabilillahi a cikin daukaka addinin Allah sune sahabban manzo Allah da aka kashe a Uhudu falan yadilla a'malakum Allah ba zai tabbatar da ayyukansu ba sayahdihim ubangiji da sanni zai shiryatar da su a gidan duniya da lahira a duniya Allah zai shiryatar da su zuwa ga abin da zai amfane su a lahira kuma ubangiji nan kuma nan ne zai shiryatar da su ya datar da su har ya sanya su a gidan rahama waisulu balahum kuma ubangiji zai getta halayen su Allah ya getta halun su na'am
sayahdihim
wa yusrihum balahum wa yudkhiluhum Allah kuma ya shigar da su aljanna arrafa halahum da zai bayyana da ita gare su su shiriya zuwa mazaunan su na'am
ya ayyuhallazina amanu وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
نعم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ يَتِيَاكُوا أَنْ دَوْكَ إِيمَانِي إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ idan kun taimaki Allah ta za ku taimaki Allah ta hanyar taimakon addinin Allah ku yi taimako ga addinin Allah ku taimaki janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun taimaki addinin Allah da addinin manzon Allah yansurkum shi ma Allah zai taimake ku akan maƙiyanku wai sabbita kadamakum Allah kuma zai tabbatar da gidigadiganku walladina kafaru amma wayannan wanda suka kafirce wa Allah daga cikin mutanen Makka fata asallahu wannan tabiwa ta tabbata gare su halaka ta tabbata gare su wa aballa amaluhum kuma Allah ya tabar da ayyukansu wannan tabar wadda Allah dai zalika
zalika bi annahum karimu ma anzalallahu fa ahbara
zalika wannan tabawar da Allah ya ga ayyukan su sababin sa saboda sun kyamaci abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauko shine alqur'ani fa ahbada amalahu dan haka sai Ubangiji ya tabar da ayyukan su ya bace ayyukan su afalam yasiru
afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim
na'am afalan yasiru fil ardi yanzu ba za su tafiya a ban kasa ba siga yaya karshen wa'annan wa'anda suke gabanin su kafari ya kasance damarallahu alaihim sun sassaba ma'aikan su sun ki karban gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya halakar da su gabaki ɗayan su da dukiyoyin su da zuriyar su gabaki ɗaya Allah ya halakar da su walil kafirina amsalaha to ai kwatancin abin da ya samu su wa'ancan da suke gabanin su su ma haka ya tabbata ga wa'annan kafiran in dai ba su yi imani da manzon Allah ba shi ma abin da zai same su kenan kuma abin da ya same su kenan yawwa da suka imani suka kibin Allah suka kibin annabi Allah ya tattara su a Badar sai ga sun zo Badar sun zo da takamman su da jin su su ne da komai nasu ubangiji tabaraka wa ta'ala duk ya halakar da su a wannan wanda aka kakkamo su daga cikin su na'am kuma har a yanzu haka ne yawwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi hususis sababi duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa jarabin shugaba sallallahu alaihi wasallama to zai arangama ga Allah ko kuma kace zaka taba addinin Allah ko abinda manzo Allah yazo kace zaka yi wasa da shi ko kuma alqur'ani kace zaka yi wasa da shi dan alqur'ani na annabi ne ko kuma sallah kace zaka yi wasa da sallah kace ku sallah ba wata aba bace ka kawure na sallah ko wani abu je da manzon Allah ya zo da shi ko wani hadisi ingantacce wanda ta tabbata ya inganta da manzon daga manzon Allah ka dinga wasa da wannan kana izgilanci da wannan to za ku hadu da Allah duk taba janiban duk taba addinin Allah ne ko taba wanda wa'anda manzon Allah ya zauna tare da su kamar sahabban annabi duk taba annabi ne duk taba addinin Allah ne na'am muje zalika
zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum
yace zalika wannan nasara ta su mu'mine da kuma halakar da su wa'annan kafirai sababin sa saboda cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mujibincin wa'annan wanda suka yi imani Allah shi yake taimakon su su kuma kafire babu mai taimako gare su Allah baya jibinta su
inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
إن الذين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حقيقة أوبنجيجي يانا شغد دا وإنن نسكي إيماني sukai aiki nagari Allah yana shigar da su aljannatai wanda koramai take gudana a karkashin ta wallazina kafaru wanda kuma suka kafirce wa Allah ya tamattauna suna jin dadi a nan duniya suna annashuwa suna abubuwa na jin dadi waya kunna kamata kullu lan'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci himmar su ba abin da ya same su in ba cikin su ba sai al'aurar su su ba wa in cikin su ya bukatu wani abu su bashi in al'aurar su ta bukatu ta sha'awar su su bata wannan shine halin kafirai kenan yawa halin kafirai kenan in ka duba su kafirai abin da suke kawai shahawowin su shine a gaban su su ci shi sha su je wa biyan bukatar su to kada musulmi mai zama himmarsa kawai akan ya ci abinci ne ya sha abinci shike ne biya bukatar sa idan musulmi ya haka to ya zama mai bin halin kafirai kenan yawa kada himmar ka gabaki ɗaya ka dora ta akan duniya kai dai da'iman ci sha sha'awa a didda ubangiji na faɗa a can wata yana ta zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqaddarati minaz zahab wal fiddati wal khayl musawwat wal anam wal hafs Ubangiji ya kawata wa mutane san wa'annan abubuwa shahawa da san kudi da abubuwa da wa'annan ubangiji ya kawata wa mutane san su ba yadda mutun zai yi saboda bashariya to amma himmarka kulliyarka ya zama yana kan Allah himmarka ya zama yana kan annabi to kun saba da kafirai a nan wajen duk da dole ne ka ji kana sha'awa ka ji kana son wani abu mai dadi wani abu mai kyau saboda bashiriya to amma himmar ya zama an juyar da yake zuwa ga Allah zuwa ga annabi ka ji inda su fayi suke kenan so ake ita zuciyar a juyar da ita ta koma tana fuskantar Allah tana fuskantar annabi yawa to halin kafirai kenan kamar yadda Allah yake ga mana anan ya tamattauna wa yakuluna kamata kullan am wan naru masallahum to ai wuta ita ce makomar su yawa nan ne wajen zaman su wa'annan kafirai masu irin wa'annan halin na'am
wata ayyin qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajta fa ahlaknahum fala nasira lahum
na'am
afaman kana ala bayyinatin وَأَنْهَارٌ لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم.
نعم إتي wannan آيار ta sauka ne wanda aka ja yanzu lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama za a yi hijira daga Makka zuwa Madina. An sani bayan an fito daga gida shugaba sallallahu alaihi wasallama ya wuce gidan Sayyidina Abu Bakar ne. Da aka je gidan Sayyidina Abu Bakar bazan laki to sun iga Sayyidina Abu Bakar cewa Ubangiji ya umarce shi da yin hijira. Sayyidina Abu Bakar ya ce ashubata ya Rasulullah, ina neman in zama ina tare da kai gurin yin hijira. Suka fito da Sayyidina Abu Bakar sai suka wuce nan gar Saudi wanda dutse ne yana nan Makka. Suka zauna a cikin wannan kogo suka samu kwana uku a ciki saboda wata hikima ce ana idan aka fito su lokacin Quraishawa sun baza masu neman duk inda shugaba alaihi salatu wassalam yake a nemi musu inda shugaba yake. To shi yasa da aka zo dan a nuna mutane hikima, a duk abin da zaka yi akwai hikima. Kaga manzon Allah ya tabbatar cewa Allah zai tsare shi, ya tabbatar Allah ya sanar da shi zai je Madina ga abin da za a gaban duniya ma manzon Allah ya sani. Allah ya sanar da shi dan ya faɗa cikin hadisi. Amma da aka zo sai aka shiga garin Sauri aka yi kwana uku a ciki. To lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin garin Sauri wannan kogon, an ce manzon Allah zai nufi hanyar Madina. An ce shugaba sai ya juyo sai ya kalli Makka sai yake cewa anti ahabbu biladillahi ilallah wa ahabbu biladillahi ilayya walau annal mushrikina lam yakhrujuni lam akhruj minki. Yake cewa ke Makka ke ce gari mafi soyuwa a gurin Allah, kuma ke ce garin wannan garin Makka nan ne inda ni ma na fi so. Da ba dan mushrikai kafare sun fitar da ni ba, to da ban fita ba. An ce manzo Allah ya juye kalli Makka ya fada haka. To sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce wa ka ayyin min qaryatin dewa daga alqarya, ma'ana ina nufin mutanen alqarya wa'anda suke ita alqaryan nan mafi tsananin karfi daga ahalin wannan alqaryar ta haka su ne Makka, mutanen Makka. Allati ahrajatka wannan wanda suka fitar da kai ya rasulullahi ahalakanahum, Allah ya ce muka halakar da su. Fala nasara lahum, sai ya zamo wa'inda muka halakar dinnan babu mataimaki gare su, ba wanda zai taimake su ya tsare su ga barin halakawar da muka yi musu. Afa man kana ala bayyinatin, yanzu wanda ya zamo akan hujja daga ubangijinsa ya zama yana kan hujja akan lamarin addini ya samu hujja daga Ubangiji su ne muminai, zai zamo kamar wa'inda aka kawata musu mummunan aikin, kamar wanda aka kawata masa mummunan aikinsa. Gashi aiki yake mara kyau amma kuma sai yake ganin sa mai kyau ne, su ne kafiran Makka. Wattaba'u ahwa'ahum, kuma suka bi soyayyen zuciyarsu a cikin bautar gumaka da suke yi. Ai ba za a hada ba, yawwa ba za su zamo daidai ba. Da masal jannatin lati idal muttaqun, siffar aljanna wa'annan wanda wannan wanda aka wuzma shi shayin Ubangiji aka yi musu alƙawarinta, fiha anwarin anharun mimma in ghaira asinin, wanda a cikin aljanna nan akwai ƙoramai na ruwa, ruwan da yake ba mai jirkita ba, tataccen ruwa. Wa anharun min labanin, ga kuma ƙoramai na nono, suma wallan ya tagari ya ta'amu, wanda ɗanɗanon nonon bai canja ba, ba za ka ji wani tsamu-tsamu ba ko wani baci-baci, tsantsar nono ne wanda yake towa ko daga yardar Ubangiji. Wa anharin min khamrin lazzatin lisharibina, ga kuma ƙoramai na giya masu daɗi gurin masu sha. Wa anharin min asalin, ga kuma ƙoramai na zuma wanda yake tataccen zuma. mala Allah shi ya lamari tun da kake a duniya baka taba ganin an ce ga koramar zuma ba ko koramar nono amma in ka je aljanna zaka gani Allah shi ya iya shirye lamari shi yasa wanda suke ahalin lahi su da Allah ya bude ruhinsu suke gano gaba sai kaga sun watsi da duniya mu kuma nan da zaka ga mun kifi kan duniyar saboda Allah bai haska mana gaban ba amma wanda yake fashi da hijabi da Allah da ya gano abin da yake gaban sa ai gani zaka yana fatali da duniyar yana watsi da ita mu biwa shehi man radiyallahu ta'ala anhu tazaka an yi fatali da duniyar an yi fatali da duniyar an sa Allah koyi a gaba to an ga abin da yake gaba ne ka dubi wannan abu wa anharun min asalin musaffa ga koramai na zuma wanda yake tataccen zuma walahum fiha min kulli samarati sannan kuma dangogi na dukkanin ƴaƴan itatuwa ya tabbata gare su kuma wannan fa dai Allah ya tanda wa ƴan aljanna ba wai kawai dan a ji dadi duk wani nau'i na jin dadi daga sanya an tanade shi a nan gidan rahama sai Allah ya ce wa magfiratan min rabbihim ga kuma gafara daga ubangijinsu ubangiji kuma yadda da su abun kuma da yafi duk waɗannan dadi kenan samun yardar Allah yawa di yafi kuma waɗannan ciye-ciyen da matan aldan da komai a sami yardar Allah di yafi dadi shine kaga ya tabbata a cikin hadisin muslim bacin ƴan aljanna sun shiga aljanna to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce to akwai alƙawari kuma da nayi muku ƴan aljanna sai ce ya ubangiji bacin irin abin da kai mana fuskan mu tai haske ka ba mu kaza ka ba mu kaza wani alƙawari kuma za a ba mu wani abu kuma za a ba mu wanda yafi wannan shikenan fake shifullahu lahul hijaba sai Allah ya yi hijabi shikenan sai ƴan aljanna su ga Allah sai mu ga Allah to a cikin hadisi manzo Allah yake cewa fa ma a'tahumullahu shay'an ahabba ilayhi min an-nazari ila wajhihi ɗan aljanna sai su ga ashe a duniya ashe ga baki ɗaya ba wani abu mai daɗi irin ganin zatin Allah duk abin da ake faɗa na ni'imar aljanna ganin zatin Allah ya fi shi daɗi in Allah ya yi wannan hijabin kuma suka tsinkaye zuwa ga Allah to ta nan zaka ga kuma ashe ganin manzon Allah ma duk ya fi aljannan daɗi saboda al'ada Allah duk abin da aka yi ga Allah aka yi wa manzon Allah sai Allah ya ce shi aka yi wa da aka cafa da manzon Allah sai Allah ya ce shi aka yi wa in ka bi manzon Allah Allahn ka bi to ka ganin manzon Allah ma shi ma zai zama ganin wato rahmar Allah ne ko yawa wa magfiratan min rabbin ga kuma gafara daga ubangijinsu kaman wa khalidin finnari yanzu wanda yake da waɗannan abubuwan zai zama kamar wanda yake tabbatacce a cikin wuta wanda zai tabbata a cikin wuta waɗannan abubuwan da aka faɗa zai zama kamar wanda yake a tabbata a cikin wuta ba za su zama daidai ba wasu kuma an hamima kuma aka shayar da su ruwa wanda yake mai tsananin zafi fakaba am'amahum ya zama ya yayyanke kayan cikin su dan aljidan wuta kenan na'am wa minhum
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
نعم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
نعم ta kuma wannan ayar ta sauka ne akan munafikai su munafikai sun kasance suna harartowa majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka idan sun zo manzon Allah yayi musu gargadi yayi musu majalisi idan sun fito su waɗanda suke mu'mine sai su riƙe abin da shugaba ya gaya musu saboda ai sun damu da abin su kuma munafikai idan sun zo suna fitowa sai su manta sun manta sai su dinga tambaya cikin izgilanci me ma aka ce me ma aka ce to shine Allah sai saukar da yake cewa wa minhum daga cikin su kafirai akwai wanda suke sauraro zuwa gare ka su ne munafikai hatta idza kharaju min indaka sai yayin da suka fito daga gurinka ya rasulullah sai su fada ga wayannan da aka baiwa ilimi su ne kaman malaman sahabbai irin su abdullahi ibn mas'ud da irin su abdullahi ibn abbas sai su ga ya musu sai su ce ma za qala anifan au me ma aka ce me ma ya fada suna fadan haka dan izgilanci to ulaiikal ladzina wayannan su ne wayannan da ubangiji ya yi miƙe ga zuciyarsu ya zama gaskiya ba za ta shiga ba wattabawu ahwaahum suka bi soyayyen zuciyarsu a cikin munafinci wallazina hatadaw wayannan kuma wanda suka shirya ubangiji sai ya ƙara musu shiriya ubangiji kuma ya zo musu shine ya kimsa musu tsoransu mana abinda za su shayin ubangiji da shi su kiyaye ubangiji gabanin azabarsa na'am fa hal yanzuruna dan haka ba abinda suke sauraro in ba zuwan alkiyama ba baktatan ta zo musu a barabe kawai ba zato ta zo musu faqad jaa asharaqaha Allah ya ce haqiqa alamomin tashin alkiyama ya zo daga cikin alamomin tashin kiyama akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda faɗa cikin hadisi ana wasa'atu ka hataini au kama qala alaihi salatu wassalam daga ciki akwai tsagewar wata alamar tashin alkiyama idan ka ce iktarbatu sa'atu wan shaqqal qamar daga ciki kuma akwai kaga hadisin Abu Huraira wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake ta muna madala yana mana madalisi sai wani balaraban kauye yazo sai yake ce ya rasulullah mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza biyu atal amana fantazir sa'a duk lokacin da ya zama an tozartar da amana to ka saurari tashin alkiyama sabis ga ci ya rasulullah kai fa idaatuha yaya tozartar da amana sai ya ce idza wusidal amri ila ghairi ahlihi duk lokacin da aka dauki lamari aka bawa wanda ba ahalin abun ba to aramin tashin alkiyama ne kaga kamar yanzu kenan in aka dauki lamari shugabanci jagoranci wani abu koma menene aka dauka wanda bai cancanta ba aka bashi to wannan ka saurari tashin alkiyama shine ce yake cewa inda min ashradis sa'a an yurfa al-ilm yana daga cikin alamta kiyama a dauki ilimi kamar yanzu kenan zaka ta jin karatu rere amma babu aiki da ilimin wai isbatul jahl jahalci ya tabbata wai kusurun nisa'u mata su yawaita wai qillur rijal su kuma kaga mazaje suna karanta mata suna yawa duk alamu sa'al kiyama ne wani hadisin na Buhari yake cewa hatta yakuna li 50 imra'atan har ya alqayyum wahid au kama qala har ya zamo da za a dauko mace kwaya 50 sai kaga za su iya bin mutun daya ko kuma mace 50 tai daidai da mutun daya mata saboda yawan mata du alamu sa alqiyama ne amma daga cikin manya daga cikin sa'o'in tashin alqiyama shine kamar fitowar rana daga yamma gabas zuwa gabas kamar kulluwar ita naqatu yana daga cikin manyan wannan sa'o'i na alkiyama alama alkiyama kamar bayyanar dujal kamar bayyanar yajuju wa majuju kamar bayyanar mahadi kamar dawowar da annabi Isa zai yi wanda ba lokaci da kowanne an yi bayanin sa na'am fa anna lahum izja'atuhum zikrahum to tayaya gargadi zai amfane su a yayin da sa'al alkiyama ta zo musu na'am
فإذا عذب الأمر فإذا عذب الأمر فلو
نعم فعلم أنه لا إله إلا الله الله يجي يا رسول الله كيسني معنى كدوما أكن سننك شوى أنه شوى شيء أبنجي لا إله إلا الله باب أبو بوتاوى دك سياسي شيء wato ita wannan kalma ita ce mafificiyar kalma shi sa babu kalma mai kima mai daraja kamar wannan kalma domin ita ce kalmar da ta rabe tsakanin musulmi da kafiri inda kafiri zai shekara 100 shekara 2000 cikin kafirci a san da yace la ilaha illallah to nan ya riga zama mumini ba yadda ra'ayi da shi shine kaga hadisin Miqdad ibn al-Aswad kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim yake cewa ya Rasulullah yanzu ya Rasulullah idan muka hadu da wani kafiri muna yaki shikenan sai ya sare min hannu da ya sare min hannu sai da naje ni kuma zan sare nasa sai ya ce la ilaha illallah ya fada saboda tsoron ka in kashe shi yanzu na kashe shi aka ce kada ka kashe shi idan ka kashe shi to shi ya zama kamar kai kafin ka kashe shi shi ya zama mumini kai kuma ka zama ka koma shi kafin ka kashe shi kai ka zama kafirin kenan to wannan la ilaha illallah ne yawa ita ce take da wannan isma shi yasa kaga a cikin shi yasa kuma ake son yin ambatanta ai ta fadarta dan ka saba da ita ko mutuwa ta zo ka tafi da ita dan in mutuwa ta zo ba abin da ake nema in ba la ilaha illallah ba shine yake fada cikin hadisin muslim laqinu mautakum la ilaha illallah kuma kaga a cikin hadisin muslim yana cewa al-imanu bi'un wa sabquna shu'ba shi imani wato 70 tsirari ne rabarabe na imani sai manzo Allah ya ce fa afdaluha amma mafifici a cikin bangarori na imani manzo Allah sai ya ce qaul la ilaha illallah shine fadin la ilaha illallah haka ya fada da nassin hadisin qaul la ilaha illallah fadin la ilaha illallah kuma kaga can hadisin Buhari na cewa man kana khalifan fa qala fi khalifihi billahi wal uzza falyaqul la ilaha illallah duk wanda yazo zai rantsi a cikin rantsuwansa sai ya ce da lata da uzza manzo Allah ya ce to ya ce la ilaha illallah in kai kafircin ma kana fadan la ilaha illallah ta dawo da kai zuwa ga musulunci shine hadisin Abu Zarri wanda Buhari ya rawaito kaga yake cewa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa aukama kala yake cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna aukama kala duk wanda ya fada la ilaha illallah yana mai imani da ita to wannan ya shiga aljanna Abu Zarri yace ya rasulullah wa in zana wa in saraka yanzu mutun ya fada la ilaha illallah ya shiga aljanna ko ye zina ko ye sata ko ye laifi kaza yayi kaza manzo Allah yace wa in ko yayi din inda yace la ilaha illallah ya mutu da ita to zai shiga aljanna kun ga girman la ilaha illallah shi yasa alhamdulillah za ga dari kunnan na sufayi an kafa su ne aka fadan la ilaha illallah shi yasa za ga mu dariƙar tijaniya a inda aka gina rukune na dariƙar tijaniya abu uku ne da safe sai mun fadi ita la ilaha illallah mu hada da istighfari mu hada da salatin annabi da yamma ma mu istighfari mu salati mu la ilaha illallah abinda muke yi a cikin wazifa shi ma ya dunkule istighfari salati la ilaha illallah sai yaban manzon Allah da gaisuwa ga annabi wanda jawhara ta tattare wannan a dunkule shine azkarun dariƙar tijaniya shi yasa nake fada duk wanda yake rayi cewa ya karbi dariƙar tijaniya amma ya zama baya lazimi baya wazifa baya zikirin juma'a to ba sunansa ba tijani ba bai zama ba tijani ba shi ba tijani wanda yake wannan azkarin da annabi ya zo da shi istighfari salatin annabi la ilaha illallah kamar yadda muke yi a lazimin safi da lazimin yamma kuma mu zo mu ran juma'a mu tai kamar yadda Allah ya umarce mu da mu dinga la ilaha illallah a cikin suratul jama'ati fa iza qudiyatus salatu fantashru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna yanzu an jama'a yau juma'a za mu zo da mu ta la ilaha illallah mu ta fada wannan kalma wannan shine sirrin dariqa shi ake nema a cikin dariqa dan haka duk wanda yake dariqa amma baya lazimi baya yin wannan azkarin bai zama ba tijani ba don wannan shine abin da Shehu Tijjani ya karba alƙawarin sa daga manzon Allah wa'annan azkarin idan kuma sallah ce baya yi ko yana wasa da addinin Allah to ai wannan bai zama musulmi ba wanda baya sallah ba musulmi bane ko yake izgilanci da addinin Allah ko yake shirka ko yake ci ya kallo wani ya ce masa Allah ba Allah bai kallo wani mutum ya ce masa Allah wannan bai zama musulmi ba dan shartin dariqa na farko shine musulunci yudali kullu muslimin haka min yatul murid ya fada na'am Allah yace fa alam annahu la ilaha illallah kasani ka dawwama akan sanin ka cewa annahu cewa Allah la ilaha illallah babu abin bautawa daga gaskiya sai shi wastaghfir li zambik ka nemi gafara ga zanubinka domin al'umma su koyi da shi manzo Allah masumi ne babu zanubi a tare da shi to ubangiji kamar da malamai suka fada ubangiji ya an fada haka ne domin ai koyi da shi a dinga yin zanubin amma manzo Allah shi masumi ne shi sai ya fada a cikin hadisi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra ni ina neman gafara ga ubangiji a dini su 100 walil mu'minina kuma ka nemi gafara ga mu'mine maza wal mu'minati ga mu'mine kuma mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah ya san jujjuyawanku irin jujjuyawan da kuke fada fadan da kuke yi da rana ko kuma a'a wasu malaman tafsiri sun ce Allah ya san jujjuyanku jujjuyanku a cikin mahaifanku tun da fitowar ku daga annabi Adam jujjuyanku Allah dai ya sani wa maswaqukum Ubangiji kuma ya san makomakku da kuke komawa da daddare ko kuma a'a Allah ya san makomakku zuwa har kabarin ku har zuwa ku tabbata a gidanku idan kun koma ga alkiyama alhamdulillah sidina muhammadin al-fatih aqul ka wala khatim lama sabaqana sirul haqqi bila ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا هادي يا قادر يوم غداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منا سنه جماعه ان شاء الله جبران اللهدي شينه زامي حتم قراتنا zan fara karfe 4 da rabi kamar yadda aka saba zuwa 5 da rabi jibran lahadi shine za mu rufe wannan majalisi kuma sai Allah ya kai mu ta shekara insha Allah alhamdulillah fatiha da salatul fati
amin
alhamdulillah